الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Gwallaga kenan, cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na Lahadi. Yau muna 26 ga watan Ramadan, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447, da kuma yake daidai da 15 ga watan uku shekarar miladiya ta 2026. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul Nur, wanda a yau za mu ci gaba da tafsirin aya ta nawa, ta 30 ko. Sannan kuma yau shi ne jajiberan wannan shekara, kamar yadda kuka gani. Muna fatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala an yatimma lana bi khair, kamar yadda muke marabtar bakinmu da suka fara zuwa daga Kano da waɗanda suke hanya. A nan muna tare da su Malam Nura, Ali Ahmad, akwai Malam Aminu Garba, akwai Malam Abdulrahman Abdulrahim, da kuma Malam Abba, tare da shi akwai ɗan uwa Malam Alasan. Su kam sun juma da zuwa, sun daura ma da su muka yi. To waɗanda suke hanya kuma su Malam Alkasim, Malam Sabis Nasibi, da Malam Nura Liman, su ma muna fatan Allah ya kawo su lafiya. Muna kuma addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu a mizani wannan doguwar tafiya a cikin wannan yanayi na azumi. Allah ya sa musu a mizanin hasanat ɗinsu, kuma yadda aka zo lafiya, Allah ya mai da mu gaba ɗaya gida lafiya. Bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum wallahu ya'lamu inna Allah 'alimun bima tasna'un khabirun bima yasna'un. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, kullil mu'minina, ga yawo mu'minai, yaghuddu min absarihim, su kame ganinsu, wa yahfazu furujahum, su tsare al'aurarsu, zalika azka lahum, wannan shine mafi tsarkaka gare su, inna Allah 'alimun bima yasna'un, lalle Allah masanin abin da suke aikatawa ne. Afwan, inna Allah khabirun bima yasna'un, lalle Allah masanin abin da suke aikatawa ne. A wannan aya, kamar yadda muka fara tafsirinta, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana umarni ga mu'minai da cewa su rage kalle-kalle, kada su kalli abin da Allah bai haramta musu kallonsa ba. Duk wani abin da bai halatta gare ka ka kalla ba, to ka kiyaye ganinka, kada ka kai idanka kansa. Haka nan ka kiyaye al'aurarka, kada ka bayyana al'aurarka, kada kuma ka kalli al'aurar wani, kada kuma ka yi amfani da al'aurarka ga abin da Allah bai halatta maka ba. Wannan duka yana cikin ma'anar ghaddul basar da hifdul farj. Allah kuma sai ya faɗa haka, amfanin yin hakan, ce zalika azka lahum, wannan shine yafi tsarkaka gare su, domin wannan zai jawo musu tsarkin zuciya, zai jawo musu tsarkin gaɓoɓi. Yayin da zuciya ta tsarkaka, to gaɓoɓi ma za su tsarkaka. ayyuka za su tsarkaka saboda haka a samu kyakkyawan sakamako a ƙarshe. Wato akasin haka yana kawo ƙazanta a zuciya, yana kawo ƙazanta a gaɓoɓi, yana kuma kawo ƙazantar ayyuka. Saboda haka Ubangiji Subhanahu wata'ala ya umarce su da wannan ladabin na su kame ganinsu daga kan dukkan wani abin da ba a halatta maka ka kalle shi ba. Kace a nan ba wai ya taƙaita a kan al'aura ba, duk wani abin da bai halatta ka kalla ba, shari'a ba ta yadda ka kalla ba, ko da abin nan asali halal ne amma idan ya zanto asiri ne na wani yana ɓoye kayansa to bai halatta ka kalla masa ba, idan ka yi haka to baka kiyaye ganinka ba. To Ubangiji Subhanahu wata'ala ya ba mu wannan tarbiyyar, ya koyar da mu wannan tarbiyyar saboda ya koya mana nisantar dukkan wani abin da zai jefa mu cikin haramu. Duk wani abin da aikata shi zai ja ka zuwa ga fadawa cikin haramu, to ka nisance shi. Wannan ita ce tarbiyyar da musulunci ya zo da ita domin ya kare ‘ya’yansa daga fadawa cikin abin da zai jawo musu fushin Allah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace al-halalu bayyinun wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fil haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fi an yar'a fi wa an yaqa'a fihi. A wani hadisi na Nu'man ibn Bashir wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace halal a bayyane yake, haram ma a bayyane yake, amma akwai abubuwa a tsakanin su masu rikitarwa. Annabi yace to duk wanda ya nisanci wani abu mai rikitarwa wanda bai kasa gane hukuncinsa ko bai san hukuncinsa ba, to faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, to wanda mutum ya kubutar da addininsa, ya kubutar da mutuncinsa, ya kubuta da addininsa, ya kubuta da mutuncinsa, wanda ne ya nisanci abinda zai zamo masa, wato wanda yake bai san kansa ba, bai san hukuncinsa ba, halal ne ko haramun ne. To Annabi ya ce to wanda ya kubuta da addininsa, ya kubuta da mutuncinsa. Kace wanda kuma ya auka wa shubha, wato abinda bai san hukuncinsa ba amma ya auka masa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waqa'a fil haram, tunda ƙarshen al'amari sai ya gan shi a cikin aikata haramun tsundum, yadda har zai riƙa yi wa hukunce-hukunce irin wannan hawan ƙawara, ba zai tsaya ya tantance abinda zai aikata halal ne ko haram ba ne, ba zai tsaya ya yi wannan bincike ba, to wata rana dumu-dumu zai gan shi cikin haram. Shi ya sa Annabi ya ce waqa'a fil haram, ya yi faɗa take kamar ma ya faɗa cikin haramun ɗin, duk da cewa shubha shi ne wani abin da baka san hukuncinsa ba, yana iya zuwa ya zama halal ne, yana iya zuwa ya zama haramun ne. To amma idan har za ka riƙa kai kanka cikin abin da yake shubha ne, to wata rana za ka tsinci kanka dumu-dumu a cikin aikata haram. Shi yasa Annabi ya ce waqa'a fil haram da sigar sigar fi'il al-madi, dan wannan shi ne ƙarshen natijar, ƙarshen abin da zai faru. Annabi sai misali ya ce kamar makiyayin da yake kiwo ne ɗaura da shinge, inda aka shinge aka ce wannan guri ba a yadda a shiga a kiwo a cikinsa ba, sai wani ya zo daura da shingen ya saki dabbobinsa suna kiwo, to babu shakka wata rana za a zo a same shi tsundum a cikin wannan shinge yana kiwon dabbobinsa a ciki. Shi yasa musulunci ya zo da nesanta mutane daga dukkan abin da zai jefa su cikin fadawa cikin haram, ko ya jawo maka wani abin da za ka kasa haƙuri saboda ka riga ka kai kanka kuma sai ka kasa danna zuciyarka. Amma tun farko ma kada ka fara da muguwar rawa gan makinta shi, kan ma ka fara ballantana ka zo ka ce ai ka ga abin kuma ka kasa haƙuri ka danna zuciyarka. To duk wannan a koyarwa ce, ladabi ne Ubangiji Subhanahu wata'ala yake wa wannan al'umma. Sannan kuma Allah yana nuna mana cewa waɗannan gaɓoɓi da Allah ya baka ni'ima ce da Ubangiji ya yi maka. To abinda ya yi shi ne ka yi wa Allah godiya a kan ni'imarsa, godiya ga Allah kuma shi ne ka yi masa biyayya, ka yi masa da'a, kada ka saɓa wa umarninsa. Wannan shi ne godiya a aikace i'malu ala daud shukra wato ku yi godiya a aikace to godiya a aikace shine Allah subhanahu wataala ya ganka inda ya umarce ka kada ya ganka inda ya hana ka to kakka yi amfani da gabobin da ya baka wadanda ni'imomi ne da ba ka da abin da zai iya sakawa ubangiji wannan ni'imomin da zai maka to kada ka yi amfani da su inda zaka saba masa saboda haka idanuwa da Allah ya baka ni'ima ce babba wanda babu wani abin da zaka iya kwatantawa da wannan ni'imar cikin abin da kake takama da shi duk dukiyar da kake takama da ita ba zaka kwatanta ta da ni'imar gani ba ba za ka san amfanin sa ba sai lokacin da ka tashi ko ciwo idan ka yake yi ba ma wai ka rasa ganin shi ko ciwo yake yi a ce in ka fito rana yana ma kuda ba za ka iya daga kai ka kalli haske ba ya kake ji to ballantana kuma ka rasa shi gaba daya babu shakka a lokacin za ka tabbatar da cewa wannan ni'ima ce da la yusawiha shay ba wani abin da ka mallaka a duniya da zai iya baka irin wannan ni'ima to kamata yi ka gode wa Allah akan ta kada ka yi abin da zai saba masa Allah ce zalika azka lahum zalika azka lahum alamatu sa'idi ce zalika ay alhifz lil absar wal furuj tinga kiyaye ganin sa kiyaye tsiraicin sa Allah ce azka lahum ay atharu wa atyabu shi yafi tsarki shi yafi tsafta gare su wa adma li a'malihim kuma shi zai fi habaka ayyukan su فإن من حفظ فرجه وبصره أهور من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش لم تمن ذي طريق إذا سا طريق سا تو ذي الكاكا لذي قزان تد ما سأيكة الفاشا سكي سامن كان سأتك انت دمودو يعني إذا انتو كا قجي وأنا أبو بوا تو ذاك قجي وقزان تاني وأنا ما سأيكة الفاشا سكي سامن كان سأتك انت وزكت اعماله كما ايكن كذا سي تركي اذا تو ايكن كا سن زما تركاكا بسبب ترك المحرم سبب كبر ابن الله يا حرمتا سبب كبر ابن الله يا حرمتا تو ايكن كما سي تركي الذي تطمع اليه النفس وتدعو اليه كبر ابن رنك يكي سو زوجيك تكي كيرنك زوا تكي كيرنك زوا غريشي كاي واتي دا ودن كراي كيران دا زوجيرك تكي مكا da wannan kwaɗayin da yake ranka ka kiyaye dokar Allah a kansa fa man taraka shay'an lillahi awadahu Allah khairan min wanda duk zai bar wani abu dan Allah to sai Allah zai musanya masa da mafi alkhairi duk wani abin da yake haramun ne Allah ya haramta maka ko zuciyarka tana son abin yi kokari ka danna zuciyarka ka guji wannan abin zaka ga sakamako daga Allah sakamakon kuma da zaka gani shine Allah zai musanya maka da wanda yafi wannan da ka bari ka sa wannan a zuciyarka kuma ka dauki wannan ya zama salo na rayuwarka zama tsarin rayuwarka duk wani abin da Allah ya hana maka saboda ya hana ka saboda bacin sa saboda ba shi da kyau to ka guje shi ka roki Allah ya musanya maka da mafi alkhairi man taraka shay'an lillahi awadahu Allah khairan min in dai za ka bari ne dan Allah ba wai ka haƙura ba ne saboda abin ya fi ƙarfinka kayi ba ka samu ba dabarunka duk sun ƙare ba wanda kuma iya taimaka maka ka samu saboda haka ne ka haƙura to ba irin wannan haƙurin ba haƙurin da za ka yi dan Allah kana da iko da samun abin kana da hanyar samun sa amma ka yi haƙuri ka bar shi saboda Allah baya so to sai Allah canza maka da mafi alkhairi wa man ghadda basarahu an alharam أنار الله بصيرته وانا دزي تالي جننسا دقا حرامه وانا دزي تالي جننسا كلان سي تالي شي دقا حرامه تو كما سي الله يا حسكا كامسا بصيرة سي زنتو متب بصيرة بي هنكلي بي هنجنسا ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع أداء الشهوة كان حفظه لغيره أبلغ وعندك زي طريق ننسى طريق تنسى دقى شعوة دقى شواقع شعوة تارد شيء قابقاتر تارد شيء أما يدني تا سبب الله سبحانه وتعالى يعهنا شيء تو زي كثن شيء يكون نيكما أكن يطري سوران قبوب إنسى سوران قبوب إنسى ما كما زي إخري يطري سو shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kirawo abin tsaro sammahu hifzan fa shay'ul mahfuz in lam yashtahi al-hafizu fi muraqabatihi wa hifzihi duk wani abu da ake so a tsare idan baka sa ido akan sa ba ka tsananta wajen tsare shi wa amila al-asbab al-mujibata li hifzihi ka dauki dukkan matakai da ka bawa wannan abin tsaro lam yalhafiz wannan abin ba zai tsaro ba dole sai ka dauki dukkan wasu matakai da ka ga cewa ka tsare wannan abin da Allah ya ce ka tsare to hakanan gadanka da tsaraicinka in lam yashhid al-abd fi hifzihi ma awqa'ahu fi balaya wa mihan wanda duk ba wanda bai wato yi kokari wajen tsare su ba to karshe za su jefa shi cikin bala'i iri-iri za su jefa cikin jarraba iri-iri wanda maganar Sheikh Nasir Rahman ibn Nasir al-Sa'idi rahimahullahu ta'ala ce a cikin tafsirin sa Tafsirul Karim ar-Rahman tsare gani wato tsare ido kame ido daga kalle-kallen haramun kalle-kallen banza yana da amfani da yawa ابن القيم اتكلم تافن الداء والدواء هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لا بتشيس دفادي لا تتو ناسو إذا بياني قمسشي وإذا أنا زامو أعقلو وانا أبو دقا تكي سبو لداتي ورسة دوانا آير زامو أمبتشي أبو هو قدا قوما دي أمبتا نا أمبانن تالي غني بكامي غني دقا abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta abu na farko idan mutum ya kame ganinsa to ya bi umarnin Allah akwai imtisalu amrillahi azza wa jal wanda kuma wannan shi ne ghayatu sa'adatil abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi makurar abinda bawa yake so ya cimma da arzikin duniya da lahira shi ne ga ya bi umarnin Allah bawa na kwarai babban burinsa a rayuwa ya ga ya kiyaye umarnin Allah yayin da ya kiyaye wannan umarnin to ya cimma wannan buri na kiyaye umarnin Allah subhanahu wataala wanda kuma shi ne zai sabar masa kyakkyawar rayuwa duniya da lahira abu na biyu yace yamna'u min wusuli athari as-sahmi al-masmum zai hana wato isar wato kibiya wacce take da dafi kibiya mai dafi tasirin ta ya kai zuwa ga zuciyarsa da wannan ido kamar yadda jiya muka yi bayani yayin da ka kalli wani abu to kamar wata kibiya ce bai dafi ka harba ta zuwa zuciyarka to idan ka kame gadinka to ka hana wannan kibiya tafiya zuwa zuciyarka ne kuma kibiyar tana ɗauke da dafi ne yadda in ta sauka a cikin ƙoƙon zuciya to babu abin da za ta yi sai halakar da mai zuciyar to rashin wato kame gani yana daga cikin wato rike wannan kibiyar tasirin ta ba zai kai ga zuciya ba daga nan kuma mutum sai ya samu ya kubuta abu na uku annahu yurithu alqalba unsan billah wa jam'iyatan alayhi kame ganinka zai kara sa maka ka samu wato ɗiba kewa da ubangijinka zai cire maka dukkan wata fargaba da tsoro kuma ka tattaro hankalinka gaba ɗaya ga Allah subhanahu wataala yayin da kai ta raba ganinka can da can ka kalli wancan ka kalli wannan ka kalli wannan to za ka kallo abubuwan da zai cunkushe maka zuciya da zama ne ta damunka saban Allah kuma ya mamaye zuciyar daga lokacin kuma ba za ka taɓa samun nutsuwa ba zuciyarka ba za ta ƙara nutsuwa ba kuma ballantana ka tattara hankalinka akan abin da ya shafi maslaharka ta rayuwarka ta duniya da ta lahira to ka mai gani yana sa zuciya da zama ta taru a hankali ya taru guri guda abu na hudu ya ce annahu yuqawwi qalba wa yufrihuhu wato ka mai gani yana sa zuciya ta ƙara ƙarfi kuma ta sa ma zuciyar farin ciki da zuciyar nan halitta ce wacce takan samu ƙarfi takan samu rauni kamar yadda takan zama mai lafiya takan zama mara lafiya to wannan rashin kallon abinda Allah ya haramta zai sa zuciyarka ta zanto ƙarfa aka zama mai ƙarfin zuciya wanda kuma wannan zai gadan maka da farin ciki a rayuwarka sannan abu na biyar ya ce annahu yuksibul qalba nuran yana san yana samarwa da zuciya haske ka mai ganinka daga kallakallan banza zai taimaka haske ya cika zuciyarka yayin da sakin kallanka kana kallon duk abin da kake gada ma ka kalla wanda Allah bai yadda ba to shi kuma yana karasawa zuciya sai duhu yana karawa zuciya duhu ne shi yasa Allah subhanahu wataala Ibn al-Qayyim yace bayan wannan ayar a gaba can sai Allah ya kawo maganar haske Allahu nuru as-samawati wal-ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah wanda zamu zo mu yi tafsirin wannan aya bi iznillahi bayan Allah ya kai mu dare da lafiya to shine abinda ubangiji yake nuna maka cewa misalin haskensa a cikin zuciyar bawansa mu'mini wanda wato zuciyar ta cika da biyayya ga Allah subhanahu wataala da bin umarninsa kamar misalin wato haske ne da yake cikin alkuku abinda mishkatun fiha misbah alkukun da yake tattare da wata fitila mai haskaka inda aka sata to haka hasken Allah subhanahu wataala yake a cikin zuciyar mu'mini kamar yadda bayani zai zo nan gaba abu na shida yace annahu yurithu al-'abda firasatan sadiqa yumayyizu biha bayna al-haqq wal-batil Allah subhanahu wataala kuma da wannan yayin da bawa ya tsare ganinsa daga kallon abin da yake haramun to Allah subhanahu wataala kuma zai gadan masa da firasa wato hangen nesa da zai iya tantance tsakanin ƙarya da gaskiya cikin ƙanƙanin lokaci wato ƙarya da gaskiya ba za su rikirkice masa ba a ce ga gaskiya ga ƙarya ya kasa tantancewa wacce ce ƙaryar wacce ce gaskiyar a'a Allah zai ba shi firasa wanda da ita ne zai iya gane cewa abu kaza gaskiya ne abu kaza ba gaskiya ba ne ya gane mai gaskiya kuma ya gane marar gaskiya فمن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه wanda duk zai bar wani abu dan Allah sai Allah kuma ya musan ya masa da wanda ya fi shi alkhairi fa idza ghadda basarahu an maharimillah awadahu Allah bi an yutliqa nura basiratihi kamar yadda gabata da zuwa maganar as-sayyidi wanda duk ya kame ganin sa daga kallakallan banza to sai Allah kuma ya bashi basira sai ya bashi basira wanda za ta zama masa makwafin abin da ya danna zuciyarsa a kansa ya danna zuciyarsa ya ƙi yadda ya kalli abin da Allah ya haramta masa sai kenan sai ya tattara masa zuciyarsa wuri guda kuma ya ba shi basira ta gane abubuwa masu amfani ce bi an yutliqa nura basiratihi iwadan an hamsi basarihi lillah wa yaftahu alayhi bab al-ilm wal iman Allah kuma ya buɗe masa ƙofar ilimi da kuma kofar imani wal ma'rifa da bude masa kofar sanin Allah wal firasati sadiqa da hangen nesa da fahimtar abubuwa cikin gaggawa al musibati allati innama tunalu bi basirati abinda ba za a iya samunsa ba sai da basira wannan shine abinda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum idan kuka yi taqwa to Allah sai ya baku al-furqan ya baku mizani ya baku ma'auni za ku iya aunawa ku gane wannan gaskiya ce wannan ƙarya ce saboda kadi yadda abubuwa za su rikirkice ba za ka yi zama a cikin duhu ba Allah zai baka mafita zai baka ilimi to saboda ka duk sanda za a kiyaye dokar Allah subhanahu wataala a cikin komai to za a ga tasirinta kuma a cikin gangar jiki za a ga tasirinta a zuciya sannan kuma za a ga tasirinta a mu'amalarka da al'amuranka in mai neman ilimi ne za a ga tasirinta a abinda kake nema na ilimi as-sabi'a abu na bakwai yace annahu yurithu al-qalba thabatan wa shaja'atan wa quwwa yana ƙara wa zuciya kafiya da tsayawa wuri guda ba za ta riƙa tambal-tambal ba ba za ta riƙa tangaɗi ba za ta zanto ta samu sabati ta kafu ta tsaya akan abin da yake na gaskiya ba za ta rika rawa ba ƙara masa ƙarfin zuciya ya ƙara masa kuma jarunta fajama'a Allahu lahu baina sultanin nusrati wal hujjati wa sultani al qudrati wal quwwa sai ga Allah ya hada wa bawa ya hada masa ilimi da hujja da ƙarfin hujja kuma ya hada masa har ila yau kuma ƙarfi na jarunta karfi na iko wanda da su ne zai iya cin kowace nasara kowane irin abu zai tunkara dai akwai karfin hali da karfin ilimi da karfin jiki to kuma babu abin da zai gagar mutum zadahu fil khalqi basta wa zadakum fil khalqi basta kamar yadda abin da Allah yake gaya mutanen annabi Nuh annabi Hud Allah ya kara musu wato garijin jiki ya zanto suna da karfi kamar yadda lokacin da mutanen annabi daga cikin annabawan bani Isra'ila suka ce ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah lokacin da yace inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahu almulku alayna wa nahnu ahqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al mal qala inna allaha astafahu alaykum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism وزاده بسطا في العلم والجسم الا يا قرا مسا واتو قاري يا قرا مسا علمنسا يا قرا مسا اجكنسا تو ياين دا متين يكيي روكار الله سي اوبنجي قرا مسا قرفن حجه شي قرفن علمي كوما يقرا مسا قرفن جكي بجارنتا سنه ابو ده تكوس انه يسد على الشيطان مدخله من القلب زي توشي وشيطان قفر ده يكي شيغا زوچيا hanyar da shi dai yake bai shiga zuciyar mutum ta gane ta hanyar kallon sa hanya ce da take mai saukin shiga zuwa zuciya wata kila sauraro ba zai kai haƙi ba sai ji ba kamar yadda Bahaushe ya ce gani ya kurji annabi ya ce laysal khabar kal muayyana to gani ba zai zama daidai da labari ba so haka shedan ya fi zuwa isa ga zuciyar mutum ta hanyar nuna masa abu ya gani da idan sa ya fi saurin shiga zuciyarsa ta nan to idan mutum ya kame ganinsa daga kalle-kallen banza to a nan ya toshe wata kofa da shedan yake isa zuwa ga zuciyarsa fa innahu yadkhulu ma'an nazara kallo daya ta hanyar kallo daya shedan zai iya shiga wa mutum zuciya wa yanfudu ma'aha ila alqalbi asra'a min nufuzil hawa'i fi makan alqali yadda ka san iska ta zo gurin da babu komai ba wata katanga yadda za ta wuce da sauri to haka nan shedan yake wucewa daga ido zuwa zuciya cikin gaggawa fa yumathilu lahu suratal manzuri ilayhi wa yuzayyinuha duk abinda ya nuna maka shi to sai ya nuna maka yadda yake ga hotonsa ga yadda yake kuma ya sa maka ya kawata maka abin kaga kensa wa yaj'aluha sanaman yaqufu alayhi alqalb daga nan kuma sai ya maida wannan abin da ya nuna maka ido ya maida maka shi kamar gunkinka zuciyarka ta yi ta bautar abin sun ma ya idu huwa yi manni ya ta sa maka ta maka alkawari iri-iri yana sa maka burace-burace wa yi wakilu ala alkalbi na rashawa ya rura wutar sha'awa a zuciya wa yi wulki alaiha haɓaɓal ma'asi allati lam ya kuniya ta wasu ilaiha bidu na tilkis sura nan kuma bayan ya hura maka wutar saban Allah sai kuma ya dinga yayi wutar sha'awa sai kuma ya dinga watsa mata kirare na saban Allah kamar a ce sai rika zuwa mata fetur kuma kaga wutar za ta kara sama za ta kara babbakuwa za ta kara ci abinda in ba dan wannan hotel da ya nuna mutum a idansa ba har ya gani to da ba zai shiga cikin wannan damuwar ba sannan abu na tara yace annahu yufarrigu alqalba lil fikrati fi masalihi wa lishghali biha shedan zai dauke hankalinka daga komai sai abinda shi shedan din yake so gaba ɗaya dukkan wasu al'amuran ka na rayuwa ya dauke hankalinka daga kansu baka tunanin makomarka makomar ƴaƴanka makomar iyalinka makomar kasuwancinka makomar zamantakewarka da ƴan uwanka duka ya cire maka wannan sauraka gaba ɗaya ya dagula maka lissafi kawaye gari banda shi ba abinda kake tunani al'ashira ya ce abu na goma anna bainal aini wal qalbi manfazan wa tariqan yujibu intiqala ahadihima an al-akhar tsakanin ido da zuciya akwai wata hanya wannan hanyar ita ce take daukan abubuwa daga nan ta kai su can to wannan gane-ganen shi yake buɗe wannan ƙofar yayin da mutum ya rage wannan gane-ganen to ƙofar da za a ɗauke wani abu mara kyau ta hanyar ido a kai wa zuciya ta lalace an rufe ta an rufe ta, saboda haka zuciya takan gyaru daga abin da ido yake kawo mata mai kyau, takan ɓace daga abin da ido yake kawo mata mara kyau. To idan ya zanto ka bar ka toshe duka wata ƙofa da ido zai ɗauko maka wani abubuwa mara kyau zuwa zuciyarka, to ka hutar da zuciyar. Ya zanto ka mai da zuciyar kana kallon abin da zai kawo maka gyara a cikin zuciyarka, to ka taimaki zuciyarka. Shi ne ya ce wa an yasluha bi salahihi wa yafsuda bi fasadihi, idan abin da idan ka yake gani mai kyau ne zuciyarka ta gyaru, idan abin da idan ka yake gani mara kyau ne nan ma kuma ya bata maka zuciya. Fa iza fasada alqalbu fasada an-nazar, idan zuciya ta lalace to ido shi ma sai lalace, gani sai lalace. Wa iza fasada an-nazar fasada alqalb, shi ma gani in ya lalace kuma zuciya sai ta lalace, saboda hanyar bututun da yake tsakanin ido da zuciya bututu ɗaya ne. Da abin da yake nan zai dauko shi zuwa nan, abin da yake nan zai dauki shi zuwa can. Wa kadhalika fi janibi salah, haka nan wata bangaren gyaruwa, idan ido ya gyaru zuciya ta gyaru, idan zuciya ta gyaru ido shi ma gani shi ma sai ya gyaru. Fa idza kharibatil aynu wa fasadat kharibatil qalb kharibal qalbu wa fasad, idan zuciya ta lalace ido ya lalace to zuciya ma sai ta lalace. Wa sara kal mazbalati allati hiya mahallu najasat wal qazurat wal awsakh, zuciya sai ta koma ta zama kamar shara, kamar wajen zubar da shara da ake zubar da shara da datti da kazanta, to haka zuciya za ta koma. Fala yasluhu li sukna ma'rifati Allah wa mahabbatihi wal inabati ilayh, daga lokacin kuma zuciya za ta zanto bata dace da a ce a wannan zuciyar akwai abin da ya shafi sanin Allah ba. Sanin Allah baya zama sai a zuciyar da take mai tsarki. Sanin Allah da san Allah da dogaro ga Allah da baida al'amari zuwa ga Allah da yarda da Allah, duk waɗannan abubuwa ba za su zauna a wata zuciya sai zuciyar da take mai tsarki, ba za su zauna a zuciyar da babu tsarki a cikinta ba, saboda abubuwa ne tsarkaka. Don haka mahallinsu shi ne wurin da yake da tsarki. Don haka idan mutum ya lalata zuciyarsa ta hanyar kalle-kallen banza, to sanin Allah ba zai shiga wannan zuciyar ba, tsoron Allah ba zai shiga wannan zuciyar ba, dogaro ga Allah ba zai shiga wannan zuciyar ba, kyakkyawan fata a wajen Allah. Duka waɗannan a'malul qulub ne, ayyuka ne da zukata suke yi. To idan har zuciya ta lalace ta zanto ƙazamar zuciya, ta zanto juji kamar juji take, to guri ne da bai dace a ce ma'rifatullahi, sanin Allah ya shiga gurin ba. Wa inna ma yaskunu fihi addadu zalika, kishiyoyin waɗannan abubuwa ne za su mamaye zuciyar, ba abin da zai mamaye zuciyar sai butulcewa Allah subhanahu wa ta'ala da rashin girmama Allah subhanahu wa ta'ala da rashin tsoron Allah da rashin yi don Allah. Dukkan wata ƙazanta ta rayuwa kuma ita ce za ta samu mahalli don gurin ya fi dacewa da ita. To wannan kaɗan ne daga cikin abin da Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ya kawo a cikin littafinsa Adda'u wad-Dawa ko Al-Jawabu al-Kafi, domin ya bayyana irin tasirin da fawaid da ake da shi ga mutumin da ya kame ganinsa daga kalle-kallen banza. Sannan Allah ce inna Allaha khabirun bima yasna'un, lalle Allah mai cikakken sanin abin da suke aikatawa ne. Allah yana sanar da abin da mutane suke aikatawa, babu wani abin da mutum yake aikatawa da Allah baya ganinsa. Allah baya buƙatar sai an sanar da shi, ya san komai, ya san komai. Duk wani abin da zai sanya maka na mala'iku da su rubuta ayyukan ka, a rubuta maka aiwaye aiwaye, wannan duk zai iqamatul hujja ne, dan a kafa maka hujja, dan ka ƙara tabbatarwa da cewa Allah adali ne, bai zalunce ka ba, bai cuce ka ba. Amma in ba haka ba, babu abin da Allah bai sani ba. Alimun bi zati sudur, ya san abin da ba mutum bai yi ba, Allah ya san cewa da ya yi tunanin yinsa me zai yi ko bai yi ba, Allah ya sani. Lokacin da kafirai za su rika cewa ina ma a dawo da su duniya, za su da sun yi aiki mai kyau, Allah ce walau ruddu la'adu limanu huwa anhu wa innahum lakazibun, kaga abin bai faru ba kuma ba zai faru ba. Mustahil ne bayan mutane sun mutu kuma a dawo da su duniya su yi wani aiki. to amma gashi a zahira suna cewa ina ma a dawo da su. Allah ce walau ruddu la'adu liman huwa adu, da an mai da su din da sun ci gaba da abin da aka hada su. Kaga abun bai faru ba, amma Allah ya san da zai faru din ga yadda zai faru, to bare kuma abin da ya ga faru, bare abin da mutum ya riga ya aikata. To Allah duk ya sani, duk sanda Allah zai ce ina sane da abin da kake yi, gargadi ne yake maka, jan kunne ne, tsoratarwa ce, ko kai ne da wani yaranka ko ɗanka ka kalle shi ka ce duk abin da kake na sani. Abin da zai fahimta cewa kana gargadinsa ne, kana jan kunnensa, kuma kana kyale shi ne nan gaba za ka kama shi. Shi yasa duk inda Allah ya ce alimun bima taf'alun ko bima ta'malun ko khabirun bima tasna'un, jan kunne ne, ina sane da abin da kuke yi. Saboda haka kar ku zata cewa akwai abin da zai ɓuya gare ni. Don haka ku yi ƙoƙari ku yi wa Allah da'a, ku bi Allah subhanahu wata'ala cikin umarnin da ya yi muku, ku guji saba masa. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur, Allah ya san idanuwan da suke maha'inciya, ya kuma san abin da zukata suke ɓoyewa. To sannan sai Allah ya ci gaba da cewa
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء
kamar da kuka gani dai aya yanzu wannan ayar muna cewa yau jajibe ne gobe za a rufe. To yanzu wannan ayar ko a tsammaninku Allah ya yi za mu kwana a daji, saboda wannan ayar akalla ba a yi tafsirinta ba a yi zama shida. To yanzu kuma zama ɗaya ne ya rage, ɗayan ma ba cikakke ba, ɗaya ma rabi ne. Ko bayan sallah za a zo a ci gaba. Allah ya ce wa qul lil mu'minati, to haka za mu tsakura abin da muka tsakura, sauran kuma sai a bi bashi. Allah ya kai mu baɗi da rai da lafiya, sai a zo a ci sauran. وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن كما كتشوا ماتا مؤمني سكامي جننسو ويحفظن فروجهن ستري فرجكنسو ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها kada su bayyana adansu sai dai abinda ya bayyana daga gare shi wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna kuma su lullube abinda su lullube wuyan su da bayafan su da lullubin su wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna kada su bayyana adansu sai ga mazajen su na aure aw aba'ihinna ko iyayen su maza أو آباء بولتهن كو إياهن مزا جنس نأولي أو أبنائهن كو إياهن سمزا أو أبناء بولتهن كو إياهن مزا جنس نأولي أو إخوانهن كو إياهن سمزا أو بني إخوانهن كو إياهن سمزا أو بني أخواتهن كو إياهن سماتا أو نسائهن كو ماتا إياهن سو أو ما ملكت أيمانهن كو كما باين سو أو التابعين غير أولي الإربة كما سبين سدو من نيمان بكاتر سكون نيمان أبنشي أما وأن دبا سدو بكاتر ماتا من الرجال إلى غمزا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء كما يعلى وأن بسكي قسن شأور الأورا ماتا با ولا يضربن بأرجلهن كرس لك قفافوا أنسو أكسا ليعلم ما يخفين من زينتهن دن أسن أبن سكي بوي وانا أدنسو وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون يقوموا من الكتوبة زواج الله جبالا لعلكم تفلحون دونك ربوتا الله سبحانه وتعالى يا أمر كما ماذا أيد تجباتا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وأنكم سيء أمر كما تا سوى هكمر الأمر نتيجي هكمر أمرين نتيجي أمرين أكي وماذا دليل ليس أكي مسو shine dalilin da zai sa a yi wa mata irin wannan umarnin kuma abinda ya sa aka sani a shari'a in shari'a ta yi magana ta yi umarni to yana kunsar maza da mata ne da maza da mata duka suna cikin wannan umarni to a nan sai aka fito karara aka ma bayyana cewa su ma matan gana su umarnin don kada ma wani ya ce cewa umarnin ya taƙaita ga maza ne kawai saboda an fi samun irin wannan ɗabi'ar ta kalle-kalle a wajen maza sama da matan to shi yasa su ma matan aka gaya musu cewa ku ma da ku a cikin wancan umarni Allah ya ce wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim da ka gaya wa mu'minai mata yaghudduna min absarihinna su kame ganinsu daga abinda Allah subhanahu wataala su ma ya haramta musu gani saboda haka yadda aka haramtawa namiji ya kalli mace kallo na sha'awa to haka ne ita ma aka haramta mata ta kalli namiji kallo na sha'awa ko kuma ta kalle shi a yayin da kallon zai jefa cikin fitina kuma yadda shi ma aka hana shi wannan haramun ne bil ijma malamai sun yi ijma'i akan wannan saboda nassin aya ne an haramtawa idan aka haramta namiji ya kalli mace bi shahwatin aw ma khawfil fitna yayin da ya zinto da sha'awa ko yayin tsoron faruwar fitina to haka ita ma aka haramta mata hadha bil ijma amma idan ya zinto kallo ne ba da sifa ta fitina ba to kallo ne haka normal kallo wannan babu laifi idza umilatil fitna idan ba kallo ne na fitina ba in aka amince faruwar fitina wannan shine al madhahibul fiqhiyatul arba'a mazhabobin fiqh gaba daya do akan wannan suke al-hanafiyya wal-malikiyya wash-shafi'iyya wal-hanabila duk suna ala jawazi shi yasa abul hasan ibn al-qattan a cikin littafin sa ahkamun nazar yake cewa la khilafa a'lamuhu fi jawazi nazar al-mar'ati ila wajhi ar-rajuli mutlaqan ban san akwai sabani ba cewa mace za ta iya kallon namiji idan lam taqsidi al-lazzata wa lam takhafi al-fitnata idan ba kallo na neman na sha'awa ba kuma wanda zai iya kawo fitina ba wa in qasadat al-lazza amma idan ta jin dadi take kallon sa wa khafat al-fitna kuma aka ji tsoron fitina haroma bila nida'i ay bil ijma haramu ne bil ijma wa kadhalika in qasadat wa lam takhaf ko da kuwa babu tsoron wata fitina za ta faru amma kuma kallon da take ba mai na sha'awa ne to haramun ne fa innaha tarikatun li ghadd al basar haythu umirat bihi domin ta aiki da wannan aya da tace ta kame ganinta ba ta aiki da ita ba hakana ibn kathir alayhi rahmatullah shi ba tafsirin sa yazo fadar wannan ayar wa kullil mu'minati yaghdhunna min absarihinna yace ai amma harrama Allahu alayhinna min an-nazar ila ghairi azwajihinna abinda Allah ya hana musu na kallon mazan da ba nasu ba yace wali hadha dhahaba kathirun min al-ulama'i yasa da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa la yajuzu lil mar'ati an tanzura ila al-ajanibi bi shahwatin wala bi ghairi shahwatin aslan yasa maza gaba tana kallo wanda ba muharrabanta ba ba mijinta ba to wannan baya halatta a wajen da dama daga cikin malamai haka nan abubakar ibn al-arabi al-maliki shi ma a tafsirin sa ahkamul qur'an shi ma yace wa kama la yahillu lirrajuli an yanzura ila al-mar'a fa kadhalika la yahillu lilmar'ati an tanzura ila ar-rajul kamar yadda baya halatta namiji ya kalli mace to ita ma baya halatta ta kalle shi fa inna alaqatahu biha ka alaqati hadhihi alaqatu yace yadda alaqarta yake da ita alaqarta yake da ita haka alaqarta take da shi wa qasdahu minha ka qasdiha minhu abinda yake dufi da kallon da yake mata ita ma ai abinda take dufi da kallon da take masa kenan saboda haka aka haramta sannan Allah ce wa yahfazna furujahunna su tsare farjikan su ai amma harrama Allah daga abinda Allah ya haramta kamar zina ko kuma su bari wani ya ga al'aurar su ko wani ya taba al'aurar su wannan duk baya halatta mun karanta hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cikin sahih Muslim wanda Allah yake cewa la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajuli wala al-mar'atu ila awrati al-mar'a namiji kada ya kalli al'aurar namiji dan uwansa haka nan mace ma kata kalli al'aurar mace yar uwarta wala yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahid kada namiji da namiji su rufa da bayafi daya wala tufdi al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawb al-wahid kada wata mace da wata mace su rufa a bayafi daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan sannan Allah ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kada su bayyana adansu illa ma zahara minha sai abinda ya bayyana daga gare su sai abin da ya bayyana daga adansu ai la yuzhirna shay'an min az-zinah lil ajanib kas su bayyana wa mutanen da ba mazajen su ba adansu a fili sai abin da ba zai yiwu ba ya koyu daga cikin adan nasu akwai adan da ba za ta iya koye shi ba to wannan babu laifi dan ya bayyana ta zahiri siyabi kamar bayan tufafinta kamar tufafinta yadda ta sa tufafi a jikin ta sa hijabin ta dora to lori za a ga zahirin wato hijabin nata ba zai ya koyi ba saboda haka wannan ba za a iya cewa ta rufe shi ba wannan a bisa tafsirin ibnu mas'ud kenan tafsirin ibnu mas'ud illa ma zahara minha ya sassara shi da cewa ana nufin as-siyab allati talbasuha al-mar'a ala izariha bayan ta daura zani riga da take rufawa kamar hijabin take nan da take rufe jikinta da shi to wannan ba zai koyi ba saboda haka wannan ba a dora mata alhakin sai ta rufe shi ba haka ibnu mas'ud ya fassara ayar ibnu abbas kuma ya fassara da cewa alwajhain alwajhu wal kaffain wato illa ma zahara minha alwajhu wal kaffain sai abinda ya bayyana daga gare ta shine fuskar ta da tafukan hannayenta fuska da tafukan hannayenta su ne adan da ya bayyana daga gare ta wannan ba tilasta mata ba wannan magana ibnu abbas ita ce kaulin jumhur da yawa daga cikin malamai kamar yadda bayani zai zo nan gaba to wannan ubangiji subhanahu wataala ya hana mata su fito da kwalliya a gaban mazaje aya tana nufin haramun ne mace ta fito da kwalliya a gaban mazaje kamar yadda Allah yake cewa wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ku zauna a gidajen ku mata kada ku fita da ado kamar irin fita ta jahiliya kada ku fita da ado kun ci ba ado kamar yadda mata a jahiliya suke fita a jahiliyar da mace ba ta boye adanta ga kowa a jahiliyar da kafin zuwa musulunci wace haka take fitowa ta saba kwalliya ta shigo cikin garin maza ko kama ta fuguwa a haka to Allah ya hana matan musulmi mu'minai da su rika fita irin fitar ta jahiliya saboda haka koda ta yi kwalliya to zanto kwalliyar ta rufe ta da hijabinta sai da inda za ta bayyana kwalliyarta sai inda aka yadda kamar yadda aya za ta yi bayani ina ne aka yadda mace ta bayyana kwalliyarta saboda haka duk wacce matar da za ta yi shiga kwalliyarta a fili ana gani to wannan shiga ce ta jahiliya ba shiga ce ta musulunci ba saboda haka abi ne da Allah karbe ya hana wala tabarrajna tabarrujal jahiliya at-tabarruj shine fita da ado mace ta fita cikin adanta cikin kwalliyarta in an ganta ce a wacce ta yi kwalliya wacce ga irin kayan da ta sa ga tsadar su ga waye to wannan haramun ne aiki ne na jahiliya matar jahiliya ita take yin wannan ba matar da ta so a cikin tarbiyyar musulunci ba kamar yadda za mu ga bayanan da malamai suka yi ta yi haka nan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ke cikin suratul ahzab nan ma ya umarce su da cewa in mace za ta fita to ta rufe jikinta Allah ya ce ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika anna an yurafna wa la yu'zaina wa kana Allahu ghafurar rahima Allah yake cewa ya kai wannan annabi ka gaya wa matanka da ƴaƴanka mata da kuma matan mu'minai yudnina 'alayhinna min jalabibihinna sulullaba jikinsu da mayafansu sulufa jikinsu da lullubinsu wala zalika anna an yu'rafna wannan shi zai sa a gane su shi yake sa a gane mace kamammiya da wacce ba kamammiya ba yayin da an gama cikin hijabi ta rufe jikinta rub to waɗanda suke ma masu tsokanar matan banza ba za su kusance ta ba za su san cewa wannan kamalaliyar mace ce ba ta ba su fuska ba sabanin wanda za su danta cikin ado ta caba kwalliya ta fito to kamar tallata kanta take gare su don haka za su iya zuwa su tare ta su yi mata maganar banza shi yasa Allah ce zalika anna an yu'rafna wannan shi ya fi dacewa a gane su shi ya fi dacewa a gane su cewa waɗannan matan kamammu ne fala yu'zaina saboda haka ba za a cutar da su ba ba za a yi abin da zai cutar da su ba Allah ce Allah mai gafara ne mai jin ƙai to malamai sun yi saɓani a kan gaɓar da ta ce illa ma zahara minha wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kada su bayyana adansu sai abin da ya bayyana daga cikin adan sai adan da ya bayyana daga cikin adan da suka yi to wane ne adan da ya bayyana wanda aka yarda cewa ba dole mace sai ta rufe shi ba to akwai saɓanin malamai wajen tantance wannan illa ma zahara minha din illa ma zahara minha menene illa ma zahara minha wacece az-zinatu adh-dhahira wacce Allah subhanahu wata'ala ya togaciyarta wanda wannan shine zai zama tashiyar karatunmu na gobe insha Allah abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana ga bakin mu sun iso duk da mun yi maraba da su tun kafin iso wasu wanda mun ji labarin iso wasu akwai mala al-qasim al-hawariyun mala al-qasim abdurrahman akwai Sheikh Nasiri Hamisu Nasiri baban Awwab sannan kuma akwai Abdurrahman dan yaro sannan akwai Malam Nura Liman duk muna tare da su a yanzu muna musu barka da zuwa muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa musu mizani yadda suka zo lafiya kuma Allah ya maida mu gida gaba da lafiya sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh